Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shin ciki da gaskiya da hakullin kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau zamu daura kan dambaro aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma ƴan uwan juna. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun kawo muku labarin Hadiza Ladan dake aure a Kefu jihar Nasarawa. Wadda tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata, ta ce an sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shi ne idan suka ci gaba a haka, akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila. A ci gaba da gwagwarmayar neman ƴancinta, Hadiza ta kai wannan magana masarautar yankinsu.
Yanzu akan ni na ce ban yarda ba, an zauna an yi zama na ce ban yarda ba, sun ce duk da aka sai na zauna an yi zama na ce ban yarda ba. To shi ne abin ya ishe na ce bari in kai fadan hakimai, tunda gashi an ce suna kwatar ma mutane haƙƙinsu, bari in je musu bayani. Sai na je kuwa na warware musu, suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai, tunda ba da yardanki ba, baki san wa ya daura ba, kuma ba ba da sadaki ba. Na ce kwarai ba san wa ma ya daura auren ba. Shine suka ce to in zo karfe 10:30 ranan da na fara kaiwa kenan washe gari, suka ce in dawo karfe 10:30 sai muka dawo karfe 10:30. To ashe ni kafin in zo shi ya zo karfe 8, da ya zo karfe 8 ya zo shi shirya musu maganan da zai shirya musu, wai auren ma shi an yi bai sa an daura ba, kuma shi ma bai san waye ya daura ba. Saboda haka shi maganan nan a bar musu kes a hannun shi, za a je gida a sasanta magana. In ya kama na ciwon ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba. Sai aka yi magana haka, sai fara suka ce to an ba da dama haka, zai kira ni mu je gidan mu yi zama, bai kira ni ba, zai kira ni bai kira ni ba, sai ni na kira shi a waya. Na ce baban su mai ka ce za ka kira za a yi zama, akan maganan nan za a sasanta a gida. Sai ce ai shi bai yi magana da ni zai zama da ni ba. Na ce a'a ba ni ne ba, fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida. Sai ce shi bai da buƙatar magana na yanzu, saboda haka ni na ɗauki mummunan hanyar da ba zai fitar da ni ba, yanda ya gaya min kenan. Wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba, sai ya kashe wayan shi. To magana na da shi na ƙarshe kenan. To sai da na je na gaya ma fada haka, sai suka sake ce min to in yi haƙuri in koma in sake dawowa ranar Monday, saboda ranar ƙwararren lokaci ne. Na ce musu ba a nan nake ba a Abuja ne. Ya ce ba damuwa, in yi haƙuri in dawo ranar Monday mu sake zama. Zai sake nemansu. Shikenan ko ranar Monday sai aka maida zaman Talata. Monday nan ya ce saboda shi mijin na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a fa, yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba, amma a maida zaman Talata. To sai ranar Talatan ko da sassafe sai na zo. Da na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa, shi Bellan kenan yayan shi.
Oh, shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan.
A'a, shi sun hana shi zuwa, sun kwata-kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi, shi mai aure sun hana shi zuwa.
To
shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi. To muka zo muka yi ta zama, muka yi ta zama bai zo ba. Muka yi ta zama har karfe 10 ya wuce, har da rabi ya wuce bai zo. Mun kace to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe 8 mun zo, kuma har 10 ya wuce gashi har yanzu bai zo ba. Can sai ya zo gashi a mota ya zo. Ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana kes din ya riga ya fita. To bai ma sauka a motan ba, daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi.
Sai ya sake juyowa shi ma.
Yawwa,
to
da yadda aka gaya, yawwa da yadda aka gaya mishi. To sai aka warware mishi, sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu koma washe gari mu dawo ranar Laraba kenan. Sai muka ce mishi to ba damuwa, sai muka sake dawowa ranar Laraba. Kafin mu dawo Laraban sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba, sai a kan wannan kes ɗin ne. Kuma wanda zai zo domin shi ba, ba zai zo ba, saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan.
Hadiza, ke yanzu me kike so a yi akan wannan lamarin naki?
Ni abin da nake so a yi yanzu ne, haƙƙina ne a kwata min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba. A duba min wannan lamari, ni nake auren nan, ni na san abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan. Ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta ce wai za ta fita, wallahi ƙarya ne. Sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan.
A nashi bangaren mijin Hadiza Malam Salihu ya bayyana mana nashi labarin tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da Hadiza. Amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ce ta ce ko namun jikinsa Hadiza ke ci. Su ci gaba da zaman haka nan.
To ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university na je musu muna hanya daga gidana zamu tafi Jos. Amma ni ban san komai ba su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyarin Hadiza ta umarnin ya daura mata aure ya kuma tafi. Suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta hakuri. Ta shigo bata bada hakurin ba kuma ta dunga zage-zage ne ta Allah ba ta su ba na ga wake gani wannan abu na ce to ta ku yi hakuri yamda Allah ya dora mana ba ni ban san wani abu ba mu yi wani fada da ita ko wani abu ba.
Salihu abinda kake fada saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar magana.
Sai haka ne.
Yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai. Salihu akwai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali ta daina aihuwa gaba daya.
Ni ban yi wannan magana ba na ce isin ma sun tabbatar mana haka ne. To a lokacin kuma sai kowa ya san ba wani wanda zai cutar da wani ko ba gaskiya ne ba. Shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban. Ni din nan yau ina da ƴaƴa ita ma tana da ƴaƴa da wancan mijin ayi guda wajen uku ne ko huɗu ne suna Jos ga ɗaya na tare da ni.
Wato ita abinda take cewa tana so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya.
To wannan magana yau inda kaman kai ne ka ɗaura min aure kai inda yau kai ne ka ɗaura min aure san ce duk hukuncin da kai kai daidai saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyan da ba daman tsallake shi ne igiya guda ɗaya shi ne mahaifiyana kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne kuma mahaifinta.
Na gane wato abin da ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana aihuwar yara tun da ita ta dage tana son aihuwa na aihuwar yara da za su na samun matsala. To ita ta ce raba auren ba wai don ba ta ƙaunarka ba raba auren zai fi alheri.
To shi ne ka tunce maka ai ni yanzu nan ka ji umarnin da aka faɗa mahaifiyar ta ajiye mana go. Ita yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri kuma secondly kuma ta sake ce min idan wa'an namu gaba ɗaya babban wa'an mu gaba ɗaya zan bai mai da auren nan ba ta zuwa da kiyama. To kaga kuma yau idan kai yau za ka zo ka same ta duk hukuncin da ku ga a kaina nisan ya ce muku to ga abin da ni nake bukata.
Yanzu in an yi tawaga Salihu za a je wajen mahaifiyar taka kai ka amince a je a same ta a fahimtar da ita wannan labari.
Wannan duk abin da za ku yi ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk family din gaba daya tana son gani duka kuma sun zo ta kuma gaya musu sai shi ɗaya daga cikin mai ce min to zai sake yawo ya ga kannanta gaba daya abin da aka tsaya kenan ban san wani magana ko baya ga wannan ba.
Jin wannan batu na mijin Hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren Malam Abubakar Sa'id wanda ya gargaɗi lalle abu wannan batu sannan a hankali don samar da maslaha.
To ai kira da wali ai to koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata su koma su zauna fa asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai ayi zama in dai daga tsakaninsu da Allah suna nufin gyara za a samu gyara akan wannan tunda ba ta so ai ba ya aureta kasuwa bane akwai ta da waliyi ai sai mai da al'amarin zuwa ga waliyanta su nemi waliyi su nemi shi hakaman min ahli wa hakaman min ahli idan suka zauna Allah zai kansu fita cikin al'amarin shi ya kama fita kenan malam lafiya.
Eh wato ma'ana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar sance wace take cewa cikin sharuɗan ta cewa sam bata yadda ba wato ma'ana ko da bayan ranta ne ko da ita Hadiza tana yankan naman jikinsa ne bata yadda ya rabu da ita ba shi in ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma.
Abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya faɗa muku
ba? Abin da ya faɗa kenan.
Ko kaga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi ko ba a so haka min ahlihi wa haka min ahliha a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai su zauna Allah zai kawo su fita cikin al'amarin shi ne abin da ya faɗa muku. Da haka yanzu kaga tunda ai harkan uwa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake buƙatar a yi taka tsantsan ƙwarai a kai hankali ne ciki saboda al'amarin iyaye ba ƙaramin al'amari ne ba yana buƙatar a kai hankali ne sosai. Daga tun daga kaman da ya faɗi dole a mai da al'amarin zuwa ga su hakaman min ahli da hakaman min ahli su zauna malam nasu su nemi mafita akan al'amarin nan tabbatar da al'amarin ne.
Masu sauraro, kun dai je da wannan takaddama ta kasance. Wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage. Dan tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya. Yanzu amurjin duk waɗanda aka ji murayoyin su musamman ma Nasiru Adamu Elhikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa muka kasance lafiya.